إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna bakwai ga watan Ramadan hijira 1443 wanda yazo 8 ga watan hudu 2022 zamu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul baqara aya ta 189 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
الله سبحانه وتعالى a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta tun daga aya ta 189 zuwa aya ta 195 yana bayyana mana hukunce-hukunce da suka shafi zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a halin yaƙi. Akwai halin zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ana zaman lafiya da yarjejeniya da fahimtar juna, irin wannan zaman daban yake. Akwai kuma zaman da an riga an yi yaƙin an gaji, har an zo an shirya takarda ta zamantakewa da alƙawura, wanda shi ma wannan zaman daban yake. Akwai kuma zama na ɗarɗar, wanda kowa yana shirin ko yana fakan numfashin wani ya kai masa farmaki. Da irin wannan yanayin duka, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana yadda musulmi za su zauna. Sai Allah ta'ala ya buɗe wannan aya ko waɗannan ayoyi da tambaya da sahabbai suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane ga hukuncin kamawan jaririn wata. Yas'alunaka, suna tambayarka, anil ahillati, game da jaririn wata. Yadda wata yake fitowa ƙarami, har kuma ya girma, har kuma ya faɗi ya sake fitowa, menene hikima da ke ƙunshe a cikin haka? Sai Allah ta'ala ce, ƙul, ka gaya musu, hiya mawaqitu linnas, wannan lokuta ne na mutane. Da wannan watan ake amfani wajen sanin lokutan gudanar da abubuwa na rayuwa. A ce za a yi kaza rana kaza ga watan kaza, kuma rana kaza ga watan kaza za a bar kaza. Saboda haka watannin nan suna taimakawa wajen tantance lokutan da za a gudanar da ibada, da lokutan alƙawura, da lokutan gudanar da harkoki na zamantakewa al'umma. Shi yasa komai yana da lokaci da ake sa masa na farko da kuma lokaci na ƙarewa. Da aka hikimar sanya wa komai lokaci, huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab, don kusan adadin wato shekaru, kusan adadin lissafi, kusan yadda za ku gudanar da harkokinku na rayuwa. Yanzu gashi a cikin karatunmu mun ce yau muna 7 ga watan Ramadan. Kun ga ashe da ba dan Allah ya sa watanni ba, da ba za mu san yau nawa ga wata ba. Yau 7 ga watan Ramadan, hijira 1443, tasowar annabi alaihi salatu wassalam daga Makka dawowarsa Madina, har an kwashe shekaru 1443. Kun ga da ba a lissafi, da ba za a gane waɗannan ba. Shi yasa lokacin da Sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yarda yana da ƴan majalisa, mafi yawan ƴan majalisarsa manyan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma hafizan Alƙur'ani da waɗanda Allah ya musu baiwa ta ilimi. Sai ya zama lokacin ba mu da kalanda, duk abin da za a yi sai dai a rubuta a aika wasiƙa. Sai ya zama sahabbai da suke yankin Sham da waɗanda suke yankin Iraki, waɗannan sun ga hadara na Rumawa, waɗannan kuma sun ga hadara irin ta Farisawa. Da haka sai suka aiko Sayyidina Umar shawara cewa ya kamata musulmi ma ya zama suna da kalanda wacce suke amfani da ita wajen lissafi. Da haka sai ya tara 'yan shura a bada shawara cewa da wacce kalanda ya kamata mu yi amfani, ko kuma ma musulmi ya zama muna da tamu kalandar. Sannan ita kalanda ana kafe ta ne da wani babban abu da ya faru na tarihi, sai a fara lissafi daga kan wannan kalandar. Da haka sai aka bada shawarwari, wasu daga cikin sahabbai suka ce a yi amfani da shekarar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine shekarar giwaye, a ranar da Allah ya halakar da ashabul fili, a ranar aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallar asuba. Da haka sai suka ce to ko a yi amfani da wannan rana a dinga cewa yau muna shekara ta kaza daga amul fili. So suka bada shawara ta bi cewa a kafe kalanda daga wato lokacin da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ranar Litinin yana cikin kogon Hira a cikin wato watan Ramadan. ko 24 ga watan Ramadan sai aka ce to ko a mai da wannan ranar ta zama da ita za a kafe kalanda a dinga cewa yau muna shekara ta kaza daga fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wasu kuma suka bada shawara cewa a kafe kalanda da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru ranar 12 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 11 bayan hijira ranar Litinin kamar karfe 8 zuwa 9 na safe suka ce to ayi amfani da wannan ya zama shine kalandar da za a kafe wasu kuma suka ce a'a ayi amfani da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasowarsa daga Makka zuwa Madina ya zama akanta za a kafe kalanda wadanda suka bada wannan shawara ta karshe shawara su tafi karfi cewa ayi amfani da hijira domin hijira shine ya canza tarihi tasowar annabi sallallahu alaihi wasallam kacakan daga Makka ya koma Madina wani sabon abu ne da ya bude sabon tarihi na musulunci ko da surorin Qur'ani zaka ga makkiya ne da madaniya daka sai aka furin jayar da wannan shawara ta karshe cewa ayi amfani da wato hijira to sai ya zama ita kuma hijira an yi ta ne a cikin watan Rabiul Awwal to kuma watan Rabiul Awwal ba shine watan farko kuma a cikin wato lissafin watanni na Larabawa da musulunci yazo ya tabbatar da shi ba suna amfani da al-Muharram a matsayin shine watan farko to sai akai tariya wata biyu baya yamakon a fara daga Rabiul Awwal wanda shine watan hijira kuma shine watan mafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine watan haihuwansa sai ya zama akai tariya baya aka dawo al-Muharram to a fara daga al-Muharram saboda idan Zulhijja ya kare daga nan ne ake shirye-shiryen shiga sabuwar shekara to sai aka dawo da shi al-Muharram sai ya zama an yi amfani da watan al-Muharram an kafe hijira tare da cewa hijira ko ba a watan al-Muharram aka yi ta ba to da wannan ne musulmi suka fara amfani da kalanda cewa in za a rubuta wasiƙa sai a sa date cewa yau muna kaza ga watan kaza shekara ta kaza da haka aka fara lissafi daga nan kuma duk sai ya zama malaman musulunci in sun tashi rubuta littafi sai su faɗi shekara da hijira to daga nan ne aka fara amfani da ita wannan kalanda tamu ta hijira wanda dama can akwai ta kafin zuwan addinin musulunci kwanakin da watannin duk suna nan al-Muharram ai daga haram ne al-Muharram ismu maf'ul ne na haram ma'ana mai alfarma wata mai alfarma shi yasa ake jingina shi ga Allah ake cewa watan Allah al-Muharram al-Muharram shahrullah watan Allah kuma yana cikin watanni wato masu alfarma sannan ka dauki al-Muharram safar dama daga safar al-makan ne wato abinda yake kamar ba kowa kamar kace sifir kaga sifir babu kenan saboda haka a wannan watan tafiye-tafiye da rashin zaman gida da yawon farauta da fatauci yakan sa mutane su watse kaga ba kowa a gari saboda haka sai suka ciro abinda ke faruwa a wannan wata suka samu suna cewa safar al-Muharram safar Rabiul Awwal Rabi' kuma yana nufin kaka kaka gajiya lokacin da ake cin moriya kamar manoma in sun yi noma lokacin da wato hatsi ya nuna a lokacin kaka za a yi girbi to sai a kira wannan Rabi' yana nufin kaka da gajiya saboda haka sai ya zama watannin guda biyu da suke jere duk ana cin gajiyar abinda aka shuka na inibi ko na dabino ko na hatsi ko na noma ko na albarkatun kasa sai suka sa masa Rabiul Awwal da kuma Rabiul Thani watan kwasar gajiya na farko da kuma watan kwasar gajiya na biyu sai kuma Jumadal Ula da Jumadal Thaniya Jumada daga Jumud yana nufin daskarewa daskararren abu lokacin ana tsananin sanyi a irin wannan lokaci in ana sanyi sai ga har ruwa ma daskarewa yake gashi ruwa za a yi a sama ruwa ya taho daga sama ruwa ne amma kafin ya zo kasa ya daska ya zama suno ya riga ya daskare ya zama kankara to suke kiran waɗannan watanni guda biyu Jumud Jumadal Ula da Jumadal Thaniya wato watan da ruwa yake daskarewa ko ake tsananin sanyi ko ake hunturu ko kuma ake yin wato jaura don ka dauki waɗannan guda biyu sai mai daga shi sai mai Rajab min at-tarjib wa tarjib yana nufin ta'zim girmamawa wato yana cikin watanni masu girma wata mai alfarma ana cewa amrun murajjab ay mu'azzam abinda yake da kima yake da girma sai a kira shi tarjib girmamawa daga shi sai mai sai sha'ban sha'ban min at-tasha'ub at-tasha'ub yana nufin tsagewa da kecewa wata ne da ake aka taba yin wata rigima tsakanin larabawa aka rarrabu aka yi tashin hankali aka wawatse ko ibnu hajar yadda yace a watan suna tafiya wato farauta da neman arziki saboda haka sai zan mutane sun wawatse saboda haka aka samu shi daga tashaqqub tsatsagewa da yayyadewa shine aka kira watan da wannan suna daga shi sai ramadan ramadan min ar-ramda ar-ramda yana shim shiddatul har tsananin zafi mafi yawa zafi yakan fado a wannan lokaci ana tsananin zafi saboda haka sai aka tsago sunansa daga yanayin da aka fi samu a cikin wannan wata shine tsananin wato zafin rana sai Allah ya musanya mana da ibada a cikin sa don ya kawo mana da wannan zafin rana da ake samu sa sannan daga shi sai me sai shawwal min shala shala shine wata ne da raquma suke yin barbara a tsakanin su lokacin ana samun ƴaƴan raquma da haihuwar raquma da yawan su to shalatil iblu bi azyaliha idan raqumi ya daga wato kafarsa zai yi barbara to daga nan aka tsago kalman shala yana nufin ya daga kenan ko ya karkace kun ga wannan shine wato aka samu shawwal sai zulqa'adati daga qu'ud qa'ada ya qa'udu qu'udan al-qu'ud yana nufin zama al-julus wata ne da ake zama ake shirye-shirye domin shirya aikin haji suka ce zulqa'adati ko zulqi'adati watan zama domin shirye-shiryen aikin haji sai zulhijja ko zulhajj wanda wata ne na ziyara wanda ake zuwa ayi aikin haji a cikin sa waɗannan sune watanni na musulunci wato wanda dama can ana amfani da su da musulunci yazo sai ya tabbatar da su wato ya kuma gyara-gyara akan lokutan da ake amfani da su tunda tun zamanin Annabi Ibrahim suke amfani da waɗannan watanni haka nan ranakun ma zaka ga cewa ana fara lissafi daga Ahad al-Ahad daga Wahid ne Wahid ɗaya kenan ko Ahad Wahid sai a ce yawmul Ahad ranar ɗaya wato an sa mata namba ɗaya shine ranar Ahad shine mahaifi yaro ake sa masa ɗan Ladi ko ɗan Lahadi kuma ta ce a ce mata Ladi ko Ladidi ko Lade kaga daga Lahadi ne al-Ahad sai kuma Ithnain Ithnain nawa biyu yawmal Ithnain ranar biyu kalmar biyu shine ranar Litinin Ithnain Bahaushe ya ce Ithnain 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 biyu saboda haka daga nan aka samu yawmal Ithnain ranar biyu shine an yi haihuwa ake sa mutum dan Liti ko ko ba shi bane yau a ce Liti ko Ithnain Ithnain sai a ce wa mace Ithnain kaga ranar Litinin kenan in Thulatha Thulatha daga Salasa ne Thulatha yana nufin uku rana uku shi ma kaga an yayi wa ana sa mutum dan Talata mace a sa mata Talatuwa ko shine ranar Talata Thulatha Salasa uku kenan Wahid Ithnain Salasa Arba'a shine yawmul Arba'a shine rana hudu Arabi yana nufin nawa hudu yawmul Arba'a mun yayi wa sai mu ce dan Laraba ko Balarabe ko Balarabiya ko Laraba ko Rabi ko shine dai duka sai Khamis Khamis yana nufin nawa biyar al-jayshul mukhammas tattaruwa ma ana kiransa Khamis Khamis yana nufin biyar to kaga a ranar biyar rana ce da wato in an yayi wa sai a sa mutum dan Lami in mace ce a sa mata me a sa mata Lami in namiji ne a sa masa dan Lami to saboda rana ce da ake samun wannan abun na din a ciki to kun ga ashe a Khamis kenan to sai kuma yawmul Jumu'ati ko Jum'ati ko Juma'ati ko Jumu'ati ko Jum'ati shine ranar tattaruwa da suna kiranta yawmul Aruba sai aka musanya ta da yawmul Juma'a izadu lis-salati min yawmul Jumu'ati fas'au ila zikrillah ranar Juma'a sai Sabt Sabt yana nufin katsawa yankewa wato daga kanta lissafi ya yanke ana kira mai aski shi ma Sabit mai yanke gashi saboda katsawa din da yake daga kanta lissafi ya kare to kun ga waɗannan sune kwanaki na musulunci ko kuma waɗanda musulunci ya tabbatar ake amfani da su tun daga ranar Ahad zuwa kuma ranar Juma'a ko zuwa Sabti wanda sune kwanaki bakwai na mako to duk waɗannan akwai hikima idan abu ya faru sai a ce ya faru ranar Litinin 12 ga watan Rabiul Awwal shekarar giwaye ace annabi alayhi salatu wassalam yayi wafati ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal shekara ta 11 bayan hijira ngani a cewa ne an haife shi a shekara ta kaza ya rasu a shekara ta kaza to daga nan aka samu lissafi haka nan an zo hukunce hukuncen aure da idda da takaba cewa salasatu ashhur idan mace wato bata yin jinin al'ada kuma gashi an sake ta kuma za ta yi idda sai ta yi amfani da watanni uku haka aka ce watanni uku kaga anan wata ya shigo haka nan wacce za ta yi takaba arba'atu ashhurin wa ashara za ta yi wata hudu da kwana goma kaga da ba watan ba za a gane kwanakin da za ta yi ba sai ta yi wata hudu da kwana goma shine lissafin da za ta yi haka nan kuma in an zo daukan bashi za a rubuta cewa faktubu rubuta ila ajalin ajalin nan date ne ai wane ya karbi bashin wane zai dawo masa da shi rana kaza kun ga da takaba da idda da hukunce-hukuncen ibada duk suna da alaka ne da tafiyar lokaci da watanni da lokacin rana da kuma lokaci a ce sakan guda 60 shi yake minti daya minti guda 60 shi yake awa daya awa 24 shi yake kwana daya kwana 7 shi yake mako daya mako 4 shi yake wata daya wata 12 shi yake shekara daya kaga komai sai a saka shi a sikeli a ce to yanzu za a yi kaza rana kaza ga watan kaza amma yanzu da lokacin yau da gobe muke gane in alfijir ya keto azumi ya fara in rana ta fadi azumi ya kare na ranar kun ga wannan duk sanin lokaci ne yasa ake gina komai akan lokaci dan haka Allah ya sa mana lokaci ne domin mu inganta tafi da ayyukanmu na yau da gobe da kuma ayyukanmu na rayuwa dan haka da sahabbai suka tambayi annabi alaihi salatu wassalam game da wata yadda yake fitowa karami ya dinga girma ko da yake sun ce ai abinda ake ana ma tambaya ne akan kafe kalanda wato amfanin sanin lokaci da kuma tafi da watanni kamar yadda wasu malaman balaga suka ce ai wannan amsar da aka ba ana kiran sa usulubul hakim ma'ana su sun yi tambaya ne akan yaya jaririn wata yake fitowa dan karami kuma ya dinga girma ya dinga girma ya dinga girma ya dinga girma kuma ya dawo karami ya fadi da aka tashi ba su amsa ba a ba su akan shi kan watan ba sai aka ba su muhimmancin lokaci haka wasu malaman wato balaga suke kawa yazo a cikin annahwul wadi wasu kuma suka ce a ba haka bane abinda ake nufi sahabbai su ba ma akan wannan suka yi tambaya ba akan muhimmancin lokaci ne da kafe kalanda da aka amsar da aka ba su ta zo daidai da tambayar da suka wa annabi alaihi salatu wassalam yas'alunaka anil ahillati suna tambayanka game da jaririn wata me yasa wato ake aka tsara komai wata sati kwana awa minti sakan kul kaga musu iya mawaqitu linnas wannan lokuta ne na mutane komai lokaci yanzu aka zafi gwamna sati nawa yake akan mulki sati 200 yake da 8 ya sauka ko wace shekara kowace shekara yana akwai sati 52 sati 52 sau hudu nawa 208 to kamata ya kullun sai ka dinga tik akan sati dai duk sati yau ce kai tik daya saboda lokaci zai ina nan tuwanci nan ga watan mai sai ka ji an ce a ko an ci gaba ko kuma wani ya hau haka komai da lissafi mutum zai aure zai sa date zan yi aure rana kaza ga watan kaza zai fara karatu rana kaza zai gama rana kaza zai yi tafiya lokaci kaza zai dawo lokaci kaza kun ga wannan lokacin ya tsara mana rayuwa komai ana yin sa akan tsari wannan shine amfanin sanin lokaci da kuma amfani da lokaci da kuma kiman lokaci to mutum ya kimanta lokacinsa kuma yayi wa kansa tsari kada ka tafi a rigido ka zama kana da tsari waɗannan minti 1440 da Allah yake baka kullum ka yi amfani da shi ka tsara shi me ya kamata ka yi a lokaci kaza in mutum bai tsari ba zai ci moriyar lokacinsa ba kuma ni'matani maghabunin fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faraq ni'ima biyu mutane da yawa sukan yi kamun gasi asara a ciki shine lokaci da lafiya mutane ba sa sanin kiman lokaci da kiman lafiya yanzu misali ka dauka cewa ibadar da kafi yi kullum ita ce sallar nan ga baki daya ba ta wuce awa daya da azhar da la'asar da magriba da isha da asuba ba sa wuce awa daya don ma mun bar su a awa daya cewa sallah tana ci maka awa daya kullum. In sallah tana ci maka awa daya kullum, in kai kwana 24 to kai sallah kwana daya, kwana 23 ba kai sallah ci, sallah ka ta zama ta kwana daya. A duk kwana 24 sallah ta ci maka kwana daya. Kwana 24 kuma kaga fiye da sati 3 kenan. Don kallin safa, kallin safa duk wata a dauki kwana daya, duk wata a dauki kwana daya, gaba ɗaya sai ka ga an tattara sallar ka gabaki ɗaya ta shekara ta kwana 12 ce. Sallah kai ka san rahama Allah ji za ta saka wuce, amma baccin ka da kake yi awa 7-7, in kana yin awa 8 kana bacci, kaga kana yin 1/3 na kullun bacci kake yi. So da haka idan an shekara daya kayi baccin wata 4 kayi sallar kwana 12 kayi baccin wata 4 8 shine kwana 1 ko 8 to ka cinye wata awa 8 a wurin aiki, ka cinye awa 8 akan gado, kaga kayi aikin wata 4 kayi baccin wata 4 kayi sallar kwana 12. Na'am. To kuma sallah ita ce ta koyi yawa a kole a kowace rana. To kun ga she kenan wato aikin da Allah ya dora mana na ibada ba yawa gare shi ba kullum. In ka tsara awan nan 24 zaka ga cewa ayyukan ibada ba sa cinye maka fiye da awa 2 ko awa 3. Duk ragowar harkokin ka kake bacci, hira, wa bandaki, shiga kaza, wanka da sauransu da sauransu. Da haka Allah subhanahu wataala ya fito da wannan tsari ne domin al'umma su san yadda za su tsara lokutansu da kuma yadda za su gudanar da al'amuransu na addini da na rayuwa. Yasa yace mawaqitu linnas, da ce lil muslimina linnas. Kowa yana amfani da lokaci, kowa yana tsara kalanda, kowa yana lissafin abinda zai yi da abinda yayi da abinda ya gama da wanda za a fara da wanda aka gama. Shi sa aka ce duk abinda aka sa masa lokaci sai kaga ya kare, saboda lokaci tafiya yake yi. To akwai wata za ta musulunta, tana ina? Daga ina kike? Daga ina? Ba Musa gari ne? Ba Musa oke anguwa ce. Kina son zaki musulunta? Ke ce kike sha'awar musulunci ko wani ya miki dole?
Ni nake sha'awar.
Na'am.
Ni nake sha'awa.
Ke kike sha'awar musulunta?
Eh.
To zan ga miki kalmar shahada, sai ki faɗa abinda na faɗa, sai in fassara miki. In kin amince kin zama musulma. Ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha.
La ilaha
illallah.
Illallah.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna Muhammadan.
Allah Muhammad.
Rasulullah.
Rasulullah.
Allahu Akbar. Kin ce daga yau na sheda babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Kin yadda da haka? Kin ce kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne? Kin yadda da haka? Annabi Isa ba Allah bane, ba dan Allah bane, bawan Allah ne, manzon Allah ne, dan Maryamu. Kin yadda da haka?
Eh.
To wannan shine musulunci. Menene sunanki?
Sunana ana kiran Momi.
Ana kiranki
Momi?
Momi. To a ci gaba da kiranki Momi ko? Me ma'anar Momi?
Umma Salma ne.
Me kike so a sa miki?
Umma Salma.
Ummu Salama. Amma kin zabo suna mai kyau. Tace maimakon Momi, wanda shi ba wani abu ne mai muni ba, amma a dinga kiranta Ummu Salama. Ummu Salama wata jajirtacciyar mata ce, wacce da ita da mijinta Abu Salama suka musulunta, suka yi hijira zuwa Habasha karo na 1 da karo na 2, sannan suka yi hijira zuwa Madina. Aka tare ta a hanya, aka kwace mata da haka ta tafi Madina cikin wahala da tsanani har ta isa Madina. Ko bayan mijinta ya ji rauni a yakin Uhud, ya zo ya jinya ya rasu, ta gama ta kaba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya rike ta ita da ƴaƴanta da aka babban mace ce mai matsayi tana cikin wato matan annabi alaihi salatu wassalam kuma ita ce karshen wacce ta rasu a cikin ummahatul mu'minin da aka Allah ya bamu Allah ya saki aiki irin na Ummu Salama Allah ya tabbatar da mu dake a musulunci akwai ƴan uwan mu mata suna nan malamai ne zaki je su gaya miki abin da ya hau kanki yanzu da kuma abubuwan da za su koya miki na addinin musulunci muna fata Allah ya tabbatar da mu dake a cikin addinin musulunci yasa Allah ta'ala ce kul hiya mawaqitu linnas wal hajj wato wannan jaririn wata dake fitowa ya kwana 29 ko 30 wannan lokuta ne na mutane tsari ne aka wa mutane su san lokaci wal hajj kuma lokaci ne na sanin aikin hajji wato shi hajji al hajj ashhurun ma'lumat saboda aka da kalanda za a gane cewa yau 1 ga watan shawwal daga 1 ga watan shawwal zuwa 30 ga watan zilhijja a lokacin wannan kwana 90 din nan shine lokutan aiwatar da aikin hajji kuma in an gane watannin hajji da kalanda kuma ake gane ranakun yin aikin hajji kuma ranakun yin aikin hajji kuma suna farawa daga yawmut tarwiya ranar 8 ga wata da yawmut arafa ranar 9 ga watan zilhijja da kuma yawmul hajjil akbari ranar 10 ga watan zilhijja da kuma ayyamut tashriq ko yawmul qarri wa yawmun nafar al-awwal wa yawmun nafar al-thani wato sanin cewa waɗannan sune ayyamut tashriq ko ayyamur rami ko ayyamu minan kwanakin nan guda 6 da ake aikin haji gaba daya cikin su duk sai da kalanda za a gane yau ce ranar arfa 9 ga watan zilhijja duk ranar 9 ga watan zilhijja ita ce ranar arfa duk ranar 10 ga watan zilhijja ita ce ranar babbar sallah duk ranar 1 ga watan shawwal shine ranar sallah karama duk ranar 27 ga watan ramadan 26 daren 27 shine ake sa ran za a samu daren lailatul qadari a cikin sa ko 21 ko 23 ko 24 da 5 ko 27 ko 29 kaga da kalanda duk ake gane waɗannan lokutan da kuma amfanin su walaysal birru Allah ta'ala ya ce baya cikin nagarta abinda ake kira nagarta abinda Allah ya yarda da shi bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku zo ma gidaje ta baya akwai wata al'ada da larabawa suke idan mutum yayi doguwar tafiya ya dade bai dawo ba to in ya dawo ba zai shigo ta kofa ba sai biyo ta baya asara ma kofa sabuwa ya shigo sai a toshe wai saboda abin da ya taho da shi ya shigo da shi ko kuma mutum ya gama aikin haji wani ya dawo daga aikin haji ko umara ba zai shiga gida ta kofa ba sai ya hauro ta baya ko kuma a fasa masa katanga ya shigo Allah ya ce wannan ba abin arziki bane dan ka hauro ko ka tsallako ko an maka sabo kofa ka shigo to sai me kuma walaysal birru baya cikin addini baya cikin nagarta baya cikin abin da Allah yake so al birru husnul khuluq bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ku zo wa gidaje ta baya walakinnal birra man ittaqa sai dai al birra man amana billahi wal yawmil akhir al birra shine man ittaqa wanda ya kiyaye dokokin Allah aka sa shi yayyayi aka hana shi ya hannu wannan shine albirra ba wai zagayowa ta nan ko zagayowa ta nan ba wa atil buyuta min abwabiha ku zo ma gidaje ta kofofi duk sanda zaka je gida ka shiga ta kofa me amfanin kofa an yi kofa ne dan a shigo wannan ishara ce cewa komai ai masa tsari a due process duk abinda zaka yi ka bi tsari ka bi ka'ida in zaka nemi aure ka tafi wajen wali ka gabatar da kanka ko in za ka yi tsari za ka shiga makaranta ka je ka nemi admission ka cike form ka yi kaza ka yi kaza komai a yi shi akan tsari ba wani abu da za ka faɗo in aikin gwamnati kake za ka file ya faɗa can office ya faɗa can office ya faɗa can office shine wa'atul buyuta min abwabiha komai a yi shi akan tsari cewa shine Allah ta'ala yake so ba wai shirme ba kenan al'ada ba ta zama addini dan mutane sun maida abu al'ada wanda ba zai maida shi addini ba wattaqullaha la'allakum tuflihun Allah ta'ala ya ce ku ji tsoron Allah in ya sa ku kuyi kuyi in ya hana ku ku hanu dan ku rabauta dan ba a samun rabo sai an gaskata duk abinda Allah ya faɗa sai kuma an yi hukunci da abinda Allah ya saukar na ayi da na abari wa qatilu fi sabilillah Allah ta'ala ce kuma ku yi yaki a tafarkin Allah ba a tafarkin sarrai ko son zuciya ko neman suna ko ko siyasa ko kabilanci ko kuma sarrai da san zuciya ba a fi sabilillah man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalmar Allah ta daukaka ba dan shi ba ba dan kabila ko siyasa ko rigingimin duniya ba allazina yuqatilunakum ku yaki wadanda suke yakar ku kuma shine adalci wala ta'tadu Allah ce ka ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbu al-mu'tadina Allah ta'ala baya san masu ketare iyaka Allah ya iyaka ka ketare to Allah baya san haka waqatiluhum ku yake su haisu saqibtumuhum a duk inda kuka same su wa akhrijuhum kuma ku fitar da su min haisu akhrajukum ta inda suka fitar da ku su ma sun fitar da ku Allah ce kuma ku rama wal fitnatu Allah ce fitina kafirci da shirka ashaddu min alqat shi yafi tsanani daga kisa wato a fada fitina a koma kafirci ayi ridda a watsar da addini fitintunin da zasu biyo baya da tashin hankalin da za a samu yafi tsanani daga kisa wala tuqatiluhum indal masjidil harami Allah ta'ala ce kada ku yake su a wajen daki ko masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi har sai sun yake ku a cikin sa fa in qataluukum Allah ta'ala ce idan suka yake ku faqatuluhum ku yake su kuma kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon waɗanda suka kafirta suke yaki da addinin Allah suke yakar musulmi suke yakan musulunci fa in intahu Allah ce idan suka hanu suka kame suka daina yakar ku fa inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jinkai ne ma'ana fa in intahu in suka daina kafirci suka musulunta ko kuma suka daina fada da ku suka nemi sulhu da zaman lafiya to dama Allah ta'ala shi mai gafara ne sananne ne da gafara kuma sananne ne da jinkai sunansa mai gafara sunansa mai jinkai kuma yana jinkan kuma yana gafara kuma ga alama nan ma mun gani wa qatiluhum Allah ta'ala ce ku yake su hatta la takuna fitnatun har ya kasance fitina ta kau wa yakuna ad-dinu lillah addini ya zama na Allah ne ya zama addinin Allah shike fada aji fa in intahu Allah ce idan suka hanu daga yaki da ku ko suka hanu daga kafirci fala udwana illa ala zalimin to babu daukan fansa sai akan wanda yake wato wanda ya aikata zalunci ko wanda suka zalunce ku ash-shahrul haram bi shahril haram Allah ta'ala ya ce wata mai alfarma da wata mai alfarma wato abin da ya faru a lokacin da Annabi alayhi salatu wassalam yazo zai yi umara a cikin watan Zulqa'ada ce sai ya zama kafirai sun hana shi shiga Makka suka ce ba zai shiga Makka ba sai dai a bari sai wata shekara mai zuwa to da aka a shekara mai zuwan sai sahabbai suka yi damara da nufin za su je su yi wannan umara amma suna tsoron watakila kafirai suna iya afka musu a lokacin da suka zo yin umarar to sai Allah ta'ala ya ba su dama cewa wata mai alfarma da suka hana ku shiga Makka kuma suka ba ku dama ku dawo wata shekara a wata mai alfarma to wannan watan alfarmarsa tana nan amma in sun taka ku Allah ta'ala ya ce ku taka su wal hurmatu qisas wato hurmomi akwai qisasi akwai daukan fansa akai faman ittada alaikum wanda ya ketare muku iyaka ya muku ta'addanci fa atadu alaihi kuma ku mayammar da sakamakon abin da ya yi muku amma bin misli da kwatankwacin ma'atada alaikum irin abin da ya yi muku wattaqullaha Allah ya ce amma fa ku ji tsoron Allah ko da yaushe Allah ya kance mu ji tsoron Allah saboda tsoron Allah shike daidaita rayuwar mutum ba zai wuce gona da iri ba ba zai kasa gona da iri ba wa alamu ku sani annallaha lalle hakika Allah ta'ala ma'al muttaqin yana tare da masu tsoron Allah wanda wannan taimakon su ne da ba su karfin gwiwa da kuma tallafa musu da kuma kasancewa yana kare su wa anfiqu fi sabilillahi ku ciyar da dukiyarku a tafarkin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kada ku jefa hannayenku a cikin halaka wa ahsinu ku kyautata innallaha lalle hakika Allah ta'ala yuhibbul muhsinin yana son masu kyautatawa wato ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa waɗannan ayoyi kamar yadda muka faɗa farko cewa sahabbai sun tambayi manzon Allah alaihi salatu wassalam game da hikimar da ta sa wata yake caccanzawa daga karami ya koma babba da kuma marhalolin da yake fitowa har zuwa lokacin da yake karewa sai Allah ta'ala ya sanar da annabi alaihi salatu wassalam amsar da zai ba su akan wannan tambaya ta su cewa hikimar da ta sa Allah ta'ala ya yi wannan don mutane su iya tantance lokuta don su gudanar da al'amarinsu akan tsari kamar abin da ya shafi azumi da shan azumi da kuma abin da ya shafi iddan mata da kuma ajali na basussuka da kuma lokuta na aikin haji da makamantansu sannan Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin waɗannan ayoyi cewa baya daga cikin alheri ko nagarta ko addini abin da ake aikatawa a zamanin jahiliya wanda wasu Qurayshawa suke aikatawa ta yadda suke wato a lokacin da suka yi harama da aikin haji ko suka yi harama da umara sai su ki shiga gidajensu ta kofofi sai su zo wa gidajen ta baya shine Allah ta'ala ya sanar da su cewa baya cikin addini baya cikin alheri wato mutum ya aikata haka abinda ake kira takawa shine nagarta shine yin abinda Allah ta'ala ya ce ayi da kuma nisantar abinda Allah ya hana don haka ya umarce su su dinga zo wato gidajensu ta kofofi kuma su lizamci tsoron Allah ta hanyar aikata abinda aka sa su da kuma hanuwa ga abinda aka hana su domin su sadu zuwa ga abinda zai sa samu rabon duniya da lahira sannan a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya umarci muminai da yin yaƙi a tafarkin Allah amma wanda suke yaƙar su daga cikin kafirai kada su ƙetare iyaka kamar wajen kashe mata ko yara ko tsofaffi ko kuma waɗanda babu ruwansu da kuma waninsu waɗanda ba su yi tarayya a cikin yaƙi ba wannan ƙetare iyaka ne kuma Allah ta'ala baya son masu ƙetare iyaka su aikata abin da bai kamata ba sannan a wannan ayoyi Allah ta'ala ya umarci muminai cewa su yaƙi kafirai waɗanda suke yaƙar su a ko'ina suka same su kuma su fitar da su daga guraren da su ma suka fitar da muminai kafin wannan lokacin domin abin da suke aikatawa na shirka shine yafi girma a wajen Allah daga kisa kuma cewa hanawansu da suke da toshe muminai gabanin yin addininsu don su kasance kwatankwacinsu wannan ya fi tsanani daga kashe mutum domin ka kashe mutum ransa ka hana masa amma ka hana shi addini ka raba shi da rabon lahira sannan Allah ta'ala ya hana muminai da kasu fara yaƙar kafirai a cikin gurare masu alfarma ko wata mai alfarma ko masallaci mai alfarma har sai ya zama su kafiran su ne suka fara yaƙar muminai to Allah ta'ala sai ya ce surama da kwatankwacin abin da aka yi musu na ƙetare iyaka amma in sun tuba sun musulunta sun daina yaƙar muminai to Allah ta'ala zai yafe musu kurakuransu kuma zai ji kansu zai musu muwafaka da su zamo cikin alheri sannan Allah ta'ala sake maimaitawa game da yaƙar waɗanda suke yaƙar muminai domin kada su ɗauka cewa wato muminai kasassu ne a'a abinda ake so ka zama mai haƙuri kuma ka zama mai maslaha da son zaman lafiya amma fa kakka zama kuma rago kakka zama kuma in an taba ka kuma aga kai rago ne a'a mai ƙarfi mai haƙuri ake son ka zama kana da ƙarfi kuma kana da haƙuri to kaga sai a dinga ganin kwarjininka ba za a taba ka ba don an san zaka iya ramawa kai ko ba za ka taba mutum ba don ka san musulunci ya hana ka je ka afkawa mutum ba tare da laifinsa ba ba tare da yayi maka wani abu ba shi yasa ma a cikin wato Imam Bukhari ya rawaito hadisi mai lamba ta 1803 Imam Muslim mai lamba ta 3026 cewa daga Bara dan Azib yake cewa nazara hazihi alayatu yace wannan aya ta sauka fina yace a tsakaninmu karatul ansaru idza hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwab buyutihim yace idan lokacin haji yayi mutanen Madina in za su tafi haji ko in sun dawo ba sa shiga gidajensu ta kofofi walakin min zuhuriha suna zuwa ne ta baya faja'a rajulun min al-ansari fadakhala min qibali babihi sai wani ya karya wannan dokar ta al'ada shi kawai yana dawo daga aikin haji kawai sai ya shiga gida ta kofa abtida ka karya doka ce dokar wace ce shine Allah ya ce ba ma doka ta bace ku yi watsi da ita idan wannan ya nuna duk wani addini da aka kirkiro wanda ba Allah ya bada umarni a yi ba kawai ka watsar da shi watil buyuta min abwabiha ka je ma addini ta inda Allah yake so shi ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk addinin da annabi alaihi salatu wasallam bai masa rijista ba duk addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbe shi ba zai zama addini ba har alkiyama ta tashi sannan a kiyaye ka'idodin addini guda shida wannan aya watil buyuta min abwabiha tana nuna mana a kiyaye ka'idodin addini guda shida To addini da wasu ka'idoji guda shida. Ka'ida ta farko shine zaman. Shari'a mafi yawa abinda take cewa ayi takan sa masa zamani. Ayi kaza lokaci kaza. To kada ayi lokacin be ba. Kada kuma a bari lokacin ya wuce ba ayi ba. Misali azhar, la'asar, magariba, isha, asuba. Waɗannan salloli biyar suna da lokacin da ba a yin su kafin lokacin. Kuma ba a barin su lokacin ya fita. Kaga ibada ce mai lokaci. Allah ya sanya mata lokaci. Shine ake kira zaman. Shari'a akwai mai zamani. Sannan akwai makan. Wata shari'a kuma ko wani addinin Allah yake cewa a yi shi a guri kaza. Misali aikin haji. Ba a yin sa a ko'ina a duniya sai a Makka. In za ka yi aikin haji sai ka je Makka. A nan ake yin aikin haji. Alamomin nan guda goma da Allah ya sanya su suke da alaka da aikin haji. Akwai Ka'aba, akwai maqamu Ibrahim, akwai Al-Hajar Al-Aswad, akwai Hadim, akwai kuma Zamzam, akwai Safa da Marwa, akwai Mina, akwai Arfa, akwai Muzdalifa, akwai Jamra. Waɗannan abubuwan guda goma su ne alamomin sha'airillah, wanda su ne alamomin da ake amfani da su wajen gudanar da wato aikin haji. To kaga shi guri akwai guri. Sannan akwai ibada mai kaifiya. Ba a son ka yi naka kalar. Ka ɗauki kalar da shari'a ta ce a yi, kada ka ƙirƙiro naka sabuwar kalar. Misali kamar kiran sallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yadda ya zo dinnan haka za ka yi shi. Kada ka canza lafazi, Allahu akbar, ko ka ce Allahu a'azam, ko Allahu ajal, ko Allahu azza wa jalla. Duk da girmama Allah kai, amma ba kai amfani da lafazin da shari'a ta kawo ba. To dole mutum ya lazamci lafazin da shari'a ta yi amfani da shi, domin shi ne ya fi kowanne dacewa. Sannan akwai shari'a, wato za ka ga cewa mai adadi. Wani abin shari'a takan masa adadi a yi ƙwaya kaza. Mafi yawan abubuwan shari'a ma za ka suna da adadi. To masu adadin a tsaya a kan adadin ka a tsallaka. Marasa adadi kuma a ta yi babu adadi. Misalin abubuwa masu adadi kamar azhar raka'a huɗu ce a lokacin zaman gida, a lokacin tafiya ta koma biyu. La'asar raka'a huɗu ce a zaman gida, a lokacin tafiya ta koma biyu. Magariba uku ce a zaman gida, a lokacin tafiya ma uku ce. Isha huɗu ce a zaman gida, a lokacin tafiya ta koma biyu. Asuba raka'a biyu ce a zaman gida, a lokacin tafiya ma tara nan a biyunta. Kun ga Allah ya sa musu adadi. To duk abin da yake jifa, in ka tashi ƙwaya bakwai za ka yi, bakwai bakwai sau goma shi zai baka saba'in. In ka tashi ɗawafi in kai bakwai sai kai raka'a biyu a bayan maqamu Ibrahim, kaga shi ma yana da adadi. In ka tashi sa'ayi shi ma sau bakwai ne, ka je ɗaya ka dawo biyu, ka koma uku ka dawo huɗu, ka koma biyar ka koma shida, ka fara akan Safa ka ƙare akan Marwa, kaga ka yi sau bakwai kenan. To komai za ka ga shari'a takan sa masa adadi. To wanda yake da adadin a tsaya akan adadin, wanda ba shi da adadi kuma a ta yi babu iyaka. Sannan akwai abin da yake da jinsi, jinsin abin da za a yi shari'a ta faɗa, kamar layya da hadaya da aƙiƙa na suna. Ana yi ne a cikin jinsin waɗannan dabbobi guda huɗu masu nau'i takwas: sa da saniya, raƙumi da raƙuma, akuya da ɗan akuya ko da taure ko kuma tunkiya da rago. To a cikinsu ake ɗaukan jinsin abinda za a yi layya da abinda za a yi suna da abinda za a yi hadaya da za abinda za a yi fidiya. Kada mutum ya ɗauko wani jinsi kamar barewa ko kuma wani dabbobi daban ba waɗannan ba ya ce da su zai aiwatar da wannan ibada. An riga an masa jinsi. Sannan akwai ibada mai sababi. Ba a yinsa sai da sababi. Kamar yanzu idan babu ruwa, ruwa ya yi nisa, lokacin ruwa kusa wucewa, akan fita a yi sallah raka'a biyu domin roƙon ruwa. Kun ga yau an sha ruwa a garin nan ko? Yau an sha ruwa sosai kamar da bakin ƙwarya. Allah ya sa damuna ta yi albarka. Wannan shi ma idan babu ruwa aka daɗe ba a yi ruwa ba, sun yi so sai a fita a yi wato sallar roƙon ruwa. Kun ga sababin yin sallar saboda neman ruwa ne. To wannan duka yana cikin abubuwa da waɗannan ayoyi suka kunsa, wanda kuma wannan shine kashi na farko a cikin waɗannan ayoyi. Sai kuma za mu shiga kashi na biyu, Allah ya kai mu a dai cikin waɗannan ayoyi ɗin da muka karanta daga aya ta 189 zuwa aya ta 195. A cikinsu dai muke insha Allahu abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada. Inda muka yi tuntuɓar harshe ko muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Malam na kira wayar matata don in sanar da ita na sake ta sai abokiyar zamanta ta dauki wayar da na gane ba ita ta dauki wayar ba sai nace ba ke nake nufi ba sai ta kiyarda to ina matsayin auren mu wato kenan kaga mai iziya yace dusunsa kuma yace idan ka kira wata muayyana ka kira matarka ga nufin ka sake ta sai wacce ba wacce ka kira din ba sai ta amsa sai ka saki wacce ta amsa din to sai suka ce waccan ta saku da niyya wannan ta saku da lafazi zaka kai asaran mata biyu to amma wannan wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai wannan ra'ayi shi mai iziya ya kawo amma wasu malamai sun ce a'a wacce kai nufin saki kuma lafazin dan ita kai ita ce ta saku domin shi lafazi ana duda lafazi ana nuna niyya kuma ba bai kamata ka kira mace ka sake ta ba tun farko ma kuskure kai ya za a baka mace mai daraja ka je ka dauko ta a gidansu wataƙila ma sai da ka kasa wasu babanta ya aminta da kai ya girmama ka ya dauki yarsa amana ya baka kuma ka tashi sakin ta ka kira ta a waya kamata ya ka zo a zauna a tattauna a ga me ma ya jawo za a yi sakin menene ma ya faru laifinka ne ko laifinta ne ko rashin fahimta ne sannan ka je ka sanar da iyayenta cewa ga abin da ke faruwa kafin kai sakin kai shawara da masana tattalin arziki kai shawara da masana addini kai shawara da masana zamantakewa kai shawara da masu hankali da wanda suka fika shekaru su gaya maka ya ya kamata kai in zaka saki mace in ta kama dole ai sakin yaya ake saki ai saki akwai mutunci a ciki akwai girmamawa so da ka tun farko ma wannan matakin da ka dauka bai kamata ma a goya maka baya akai ba kamata ya ma a nuna kai kuskure kuma kada mutun ya kuskure ya sake yin haka yadda ka auro mace a mutunce in akwai matsala tsakanin ku ka nemi shawara ka je ka zauna ko ka tura wakilin ka ya samu iyayenta cewa akwai rashin fahimta tsakanina da matata ina son a shigo a daidaita mu a sulhun ta mu in abu yaki har za a rabu to ai rabuwa ta mutunci ba kawai ka kira waya ka ce wancan na sake ki tace ba ni bace ka ce Allah ba ki nake nufi ba ita kuma tace lallai ita ake nufi ita ma ta gaji kenan ka gaji sun gaji da halinka inda ka ga ba haka ba kai baka san ma wacce zaka kira ba wata kila ma abun ba faruwa ba kawai ka cici ne ko ba ka baya ko mutum zai dauki waya kawai kira alo kawai ta daga wance ce eh to na sake ki tace a ba ni bace a to ba ke nake nufi ba to ni tunda dai ni ka fada wato da ni kake ni da Allah wannan ai ba sani ya kamata ai haka ba in kuma ya faru kamata ya zo committee da'awa a tattauna mu ga yadda za a shawo kan matsalar in har hakan ta faru da gaske ne to muna neman ka kai da kai haka ka zo da kanka ka zo da matar ka zo da duka biyan matan ka zo da su mu mun san hanyar da zamu ba a daidaita wannan al'amari insha Allah mala ina hukuncin sallar dattijan da baya iya rike fitsari saboda tsufa ai da malarura ta faɗa kakan kai wani yanayi na rashin lafiya da ba abin da yake rakuwa tusa ba ta rakuwa fitsari baya rakuwa mazi baya rakuwa tusa ba duk waɗannan abubuwan sukan kai lokacin da ba sa rakuwa amma in ba sa rakuwa me ya kamata a yi shari'a ta kalli wannan yanayin ta yi hukunci a kai cewa kawai ka dinga yin alwala duk sanda za ka yi sallah ko da kana tsakar sallah ka ji bawalin na fita ko bayan gidan na fita ko tusan na fita mutukar kayi alwala kafin kai sallah to kakka yanke har sai kai sallama in za ka yi sallah ta gaba ma sai ka sake yin alwala abinda za ka yi ta yi kenan a rayuwarka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha malam an bani ajiyan kudin marayu sai barayi suka sace to akwai biya a kaina akwai biya a kanka waye ce a baka kudin marayu ka aje su ai kudin marayu banki zaka kai su bai da za a baka dukiyar maraya ka je ka aje ta yadda ake laliban nan ake sace-sacen nan ka je ka aje ta a gida kai kuskure ba a aje dukiya yanzu a gida kuma ta amana dukiya amana wataƙila gidan naka ba wani security gare shi ba ka je ka aje dukiyar marayu dama wanda ya yi sakaci an ce sai ya biya kai a cikin sakaci mata ya ka bude musu account ka saka musu dukiyarsu tana banki ba a hannunka take ba ko ka sai musu wata kadara ka aje kadarar da ba hatsari kamar fili ko gida ko gona wanda ba wani abinci ake bata ba kaga haka ake ajiya dukiyar maraya amma ba za a baka tsagwaran kudi na marayu ka kulle a leda ka daga akwatinka ka saka ka ce kai ajiye dukiya ba eh ma ka san kuma da a ce tare da naka aka hada aka sace sai a ce wata kila kai ma anan kake ajiye naka saboda haka yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tafariq malaman usul fiqi sun ce hannun amintacce ba ta biyan abinda aka bata na amana har sai ta yi sakaci ko kuma ta yi shishigi in kai sakaci aka duba aka ga a yadda ka aje dukiya kai sakaci har dukiyar ta halaka to dole ka biya su dukiyar su malam a haifa min jariri bayan karfe 1 na daren alhamis to ran alhamis zan sa masa suna ko ran juma'a shi wato dare akal abubuwa guda uku ne suke shigo a cikin dare akwai dare alisafin turawa shine 12 da sakan 1 ma an shiga gobe daga nan sai ga ya juya daga PM ya koma AM saboda haka kaga in ka bi kalandar Bature to kaga 12 da sakan 1 ma danka an haife shi ne washe gari sannan akwai dare kuma da ma'ana sai alfijir ya keto gari ya waye akwai dare akwai rana to dare wannan daren da muke ciki ai na gobe ne saboda dare ne yake tafiya tare da rana wannan daren na gobe ne amma kuma a rana in an tashi lissafin rana ba a lissafin rana sai alfijir ya keto shi yasa zaka ga cewa in aka haifa maka da yau kamar yau ran juma'a ne da daddare kuma daren na asabar ne sai ka ce an haifa min da ranar juma'a da daddare an haife shi a daren asabar amma ba zaka ce a ranar asabar ba sai ka ce a daren asabar to shi kuma dare a suna ba a lissafi da shi da rana ku ake lissafi tunda da rana ake lissafi ka gaskiya nan sai gari ya waye sannan zaka ce rana yau aka haife shi rana da rana ake amfani ba da lailu ba to da haka sai wannan ranar ta zagayo sannan ya cika kwana bakwai ba dare yake amfani da shi a haifuwa ba da rana sai an ci an haife shi daren alhamis daren asabar to yaushe za a yi masa suna kenan kaga sai rana asabar tunda rana ake amfani ta sai alfijir ya keto sannan kuma rana ta yi to da rana ake lissafi a wannan shinkafa buhu 50 keji 50 buhu 5 garin masara 25 keji buhu 10 daga Alhaji Usman Adamu Maina Allah ya saka wa Alhaji Adamu Maina da alheri da ya bayar da shinkafa keji 50 buhu 5 da kuma garin masara 25 keji buhu 10 domin a tallafa wa marayu Allah ya saka mata alheri Qur'ani guda 1,500 daga wani bawan Allah ko ta baiwa Allah Allah ya biya musu bukatu sai wasu Qur'anai guda 2 su ma dai an bayar da su ne a makaranta Allah ya biya bukatu sai 730 a sa su marayu sai 700 daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu sai masu addu'o'i da masu neman bukatu ilimi rashin lafiya neman zaman lafiya a kasar Najeriya neman jari Allah ya raba shi da haya da sauran bukatu to duk mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yaye masa bukatun mu duka Allah ya biya mana Allah ka kawo wannan kasa ta mu lafiya da zaman lafiya fitintunu da suke damun mu a wannan kasa Allah ka kawo mana da su Allah ka kara wa kasar mu Najeriya lafiya da zaman lafiya Allah ka kawo mana da fitintunu Allah ka kara mana imani da tabbatuwa akan tafarkinka Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك